اللهم الرحمن تبارك وتعالى ارحم من في الارض يرحمكم من في السماء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة شهدنا بهذا المحضر ولطال فيه بنظرة تأتي لنا بالظفر. masa nin take hu alkazi baban fadar ya fada Allah ya masa gaman da katar wannan furci ne daga ubangiji girman sa ya daukaka ga annabi sa Muhammad sallallahu alaihi wasallama a bisa mai girman nan ni masa gare shi da kuma madaukakiyar martaba sabon sa da kuma girman aiki sallallahu alaihi wasallama gare shi shine cewa ubangiji tabaraka wa ta'ala ya haka kirjin shugaba sallallahu alaihi wasallama ga imani da kuma shari'a sannan ya rubuta zuciya ta sa da abin da zai kiyaye ilimi da shi da kuma daukar manzancin sa sannan kuma ya dauke masa nauyin na al'amuran jahiliya da ke kansa sannan kuma ya kyamatar da shi wato lisiyari ha ga tarihin abubuwan da suka afku a zamanin jahiliya da kuma abin da ya kasance gare shi da buwa yadda addinin sa bisa dukkanin addinai baki da ransu ubangiji kuma ya sanar masa da nauye-nauyen manzanci da kuma nauye-nauyen annabta dan ma'aikin Allah ya samu damar isar wa mutane abinda aka saukar zuwa gare su da kuma yadda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kururuta wato girman matsayin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a gunsa da kuma mai girman nan na martabarsa da kuma ɗaukaka ambatansa sannan ubangiji ya gwama sunansa tare da sunan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai da aka ambaci sunan ma'aikin Allah ko ka aka ambaci sunan Allah tabaraka wa ta'ala da sai an ambaci sunan ma'aiki tare da shi sai na katar ya fada ubangiji tabaraka wa ta'ala ya dauka ambatan shugaba sallallahu alaihi wasallama a nan duniya da kuma lahira babu wani mai hudu ba babu wani mai kalmar shahada babu wani mai sallah face yana cewa duk ka samu mai sallah ko mai hudu ba ko mai kalmar shahada to sai ya gwama waɗannan sunaye guda biyu ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullahi in ya faɗi ɓangare ɗaya bai faɗi ɗayan ba to imani bai cika ba ba a karɓa daga gare shi ba sayyidina Abu Sa'id al-Khudri ya dace ba daga gare shi ya rawaita cewa shugaba sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sayyidina Jibrilu amince tamba daga gare shi ya zo gare ni sai ya faɗa cewa ubangiji na kuma ubangijin ka yana faɗa ya Muhammadu ko ka san tayaya na ɗaukaka ambatanka da nake na ɗaukaka shi ka san tayaya
kunta Allahu wa rasuluhu a'lamu
sai ce Allah da manzo sallallahu alaihi wasallama su ne suka sani ita to shine cewa idan aka ambace ka
in aka ambace ni za a ambace ni tare da kai mana ba ambace ni ba face an ambace ka a gurbin ambato na duk kace la ilaha illallah to sai ka hada da cewa muhammadu rasulullahi kuma sallallahu alaihi wasallam na sauri hafiz na
talabun adain
mallam bin hada illahi sakandari ya fada na sanya cikar imani baya cika sai ta cewa an ambace ka a tare da ni in kace la ilaha illallah imanin bai cika ba sai ka hada da cewa muhammadu rasulullahi wanda wannan shine abin da ya faru da sayyidina abu sufyan ibn harb yadda Allah ta tabbata gare shi lokacin da maiki sallallahu alaihi wasallam ya shigo fatan makkata da aka kira abu sufyan yanzu ga maiki sallallahu alaihi wasallam bayan da babban sayyidina abbas yayi masa kamun kafa gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi abu sufyan mutumi na ne abokin arziki na ne abokin kasuwa ta ne ina da zumunci tsakanin da shi ko za ka yadda in je in da rarashin kirjin sa in kuma shashafa shi mu gani ko ya yadda ya bada gaskiya ga Allah maki Allah ya ce to babu ne hije ka ka gode kokarin ka da haka yazo amma maki Allah ya bashi taguwa sai ce je ka dauko shi akan ta dan ka to da shi a haka mutane suka gani to me yiwa ne su far masa kafin ya iso inda nake amma in suka ganshi akan taguwa ta to wannan zai sa ba abin da zai same shi zai iso lafiya da to yi da taguwa ta maiki sallallahu alaihi wasallam ya dauko shi shikenan har ya iso dai darbukan maiki sallallahu alaihi wasallam a dauki kunjira mai iso har ya iso wurin maiki sallallahu alaihi wasallam maiki Allah ya dube shi da shi Abu Sufyana amma ana laka anta shar Allah ilaha illa Allah har yanzu bai yanzu ta ma lokaci bai yi ba ka shaida cewa ba an mota ni santa sai Allah sai yace ai wannan bana kokonto akanta Muhammadu mun riga mun sallama mun yaje da wannan sai yace wa anni huwa anna Muhammadan rasulullah bai yanzu ta kuma ka shaida cewa ni annabi Muhammadu manzon Allah ne to ana ake yin ta Abu Sufyan ya ce to wannan dai amma hazihi fala yazalu fil qalbi min habaqiyya ita wannan ce har yanzu zuciya ta bata gama karba ba tukun ban ji na nutsu cewa kai rasulullahi bane to da a ce imani yana tsaka da bangare daya sai manzo Allah ya ce na karba daga gare ka shikenan ka musulunta amma ba zai yiwu ba zai yiwu ba to har sai da yayi dai kalmar shahada ta kakiya sannan ya zama imanin sa ya tabbata mallam bin hada illahi sakandari ya fada ubangiji ya ce na sanya cikar imani yana tabbata ne idan an ambace ka tare da ni ya fada dada na sanya ka wani bangare ne daga cikin ambato na da ka duk wanda ya ambace ka ya muhammadu sallallahu alaihi wasallama to ni ya ambata kai tsaye da haka ne shehu ibrahim radiyallahu anhu cikin diwani yake cewa ko wa inna ilaha al-khalqi ajraja hubbahu ala hubbi khairil khalqi ya man yuwajjihu kaza da'ati al-hadi ka da'ati rabbih sai yace wa tazkaruhu tizkaruhu wa huwa musrih ambatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ambatan Allah ne kai tsaye sallallahu alaihi wasallam sai na Jafaru Sadiku dan Muhammadu al-Baqir ya fada babu wani mutum da zai ambace ka da manzanci ba sai ya ambace ni da allantaka ni kuma da aka ambace ka a matsayin Muhammadu rasulullahi ni kuma za a ambace ni a matsayin Allahu wato ma'ana za a tabbatar da allantaka gare ni a tabbatar da manzanci gare ka sashi daga cikin malamai sun yi ishara a cikin maganar ɗaukaka ambatan nan ya zuwa ga makamin manzantaka ko makamin ceto da Allah ya ba maiki sallallahu alaihi wasallama ta ranar alkiyama ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shi Allah zai bada mai ceto to shi ma wannan dauka an bato ne yana daga dauka an bato shugaba sallallahu alaihi wasallama tare da ubangiji cewa ubangiji tabaraka wa ta'ala ya gwama biyayyarsa da biyayyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama cewa man yuti'ir rasula faqad ata Allah duk wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to hakika ya bi Allah mujarradin ka bi manzon Allah Allah kai sannan kuma wasmahu bi ismihi ya gwama sunansa tare da sunansa ubangiji ya fada ku bi manzon Allah kuma ku bi Allah tabaraka ta'ala a wani wuri yace ku imani da Allah da manzon Allah musharrikati sai zama wato ya gwama tsakanin Allah da manzon Allah da wawul adafi wato waw wanda ake cewa conjunctions wanda take ita ma'anarta a larabci tana shirkantar da abubuwa biyu tarayya take nunawa idan abu da wani suka zama daidai da daidai suke ba wanda ya goni to sai kai amfani da wa wajen kan hada tsakanin su conjunctions amma in ya zama akwai bambanci to ba da wau ake amfani ba yanzu a misali balarabe in yace jaa ahmadu wa umaru da ahmadu da umaru sun zo to idan balarabe ya faɗi wannan kaji ya ce wa to me yiwa ma da ahmadu da umaru tare suka sako kafa cikin masallacin nan tare suka daga kafa suka sako cikin masallaci dan haka zai sa wa daga jin wa to abinda zaka gane kenan amma an kaji ya ce jaa ahmadu fa umaru misali sai amfani da fa ahmadu ya zo sannan umaru ma ya zo to wannan ba ta nufin tare suka shigo me yawa bayan ahmadu ma ya zo sai da ya zauna ya huta ma tukun ya maida numfashi kafin kuma umaru ya zo dan haka sai sa fa dan haka su kalmomin larabci suna bambance junansu to ubangiji a cikin wannan aya sai amfani da waw wanda wa dinnan kuma tana nufin abu tare Aqimullaha war rasula kuma Allah da manzon Allah ma na a tare kenan ba wani bambanci yadda irin gurgurdan bin da za a yi wa Allah gurgurdan bin da za a yi wa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam aminu billahi wa rasuli ku yi imani da Allah da manzon Allah ma'ana gurgurdan imani da za a yi da Allah gurgurdan imanin da za a yi da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba wani bambanci kenan a ciki bai halatta ba kuwa a hada irin wannan zance a cikin haƙƙin waninsa sallallahu alaihi wasallama daga shugaba sallallahu alaihi wasallama ya fada
la yakulanna qalu ma sha Allah wa sha Allah
kar dai daga cikin ku yace in Allah ya so kuma idan wani ya so
ma sha Allah kuma sha Allah
to kaga magana ai iri da yace ma sha Allah ya fada amma abin da ya bambanta su shine harafin da ake amfani da shi ma sha Allah yana gargadi kar dayan ku ya tashi magana yace insha Allah wa sha Allah in Allah ya so wani ya so kar kai amfani da wau saboda da wannan da Allah ba martaba su dayo ba guri daya suke ba amma in zaka faɗa sai ka ce insha Allah summa sha afulan kai amfani da summa ba da wau ba in Allah ya so sannan wani ya so ma'ana summan ta bambanta ma'anar guda biyu kenan ka ce wau insha Allah wa sha afulan bai halatta ba amma insha Allah summa sha afulan wannan ya halatta me yasa saboda wau din nan ta bambanta ma'anonin guda biyu al-imam al-khattabi ya fada
sallallahu alaihi wa sallam wa ila al-ayyi wa shi'atu llahi ta'ala ala shi'ati man shawa
shugaba sallallahu alaihi wa sallama ya shirye da musulmai ya zuwa ga yalla dabi a cikin gamatan da mashi'ar ubangiji tabaraka wa ta'ala a bisa mashi'ar wani sa
wa ta'ala ajusumma alladhi
ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai ya zabi ai amfani da summa wanda ita summa harafi ne da alalanci yana nuna annasaqu watarahi yana nuna wato hade tsakanin abubuwa biyu ita ma conjunction ce amma kuma tana dauke da ma'anar tarahi jinkiri tsakanin juna wani yayi kaza sannan wani ba tare suka yi ba dan haka da Allah da wani Allah ba za su zama martaba daya ba dan haka ba za a ce sha Allahu wa sha'a fulanin ba amma za a iya cewa sha Allahu summa sha'a fulanin domin summan ta nuna cewa mashi'ar Allah ita ce gaba sabanin waw wanda ita tana nuna wato tarayya a cikin aiki misalin wannan kuma shine wani hadisin daban cewa wani mai huduba yayi huduba a gaban shugaba sallallahu alaihi wasallama sai ya fada cewa mai huduba ya tace yana huduba gaban ma'aikin Allah sai ya ce man yuti Allah wa rasuluhu faqad rashada duk wanda ya bi Allah da manzon Allah ya shuriya ya bi tafarkin gaskiya wa man ya'sihima wanda ya saba musu kuma to sai ma'aikin Allah ya shiga cikin magana da yaji ya ce wa man ya'sihima wanda ya saba musu ma'aikin Allah sai ya ce kai tirda mai huduba wanda baka iya huduba ba zauna baka iya huduba ba ma'aikin Allah ya ce tashi ka tafi ko kuma ya ce masa ko kuma ta izhab tafi sai na Abu Sulaiman al-Khattabi ya fada to abinda ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya kyamata daga gare shi shine yadda ya hada tsakanin sunayen su guda biyu da Allah da manzon Allah yayi amfani da harafi na kinaya wa man ya'sihima to wannan ne abin da ma'aikin Allah bai so ba a cikin magana eh bai so a hada biyun nan ba saboda Allah mata masa ba dai yake ta kowa ba amma wani Abu Sulaiman al-Khattabi sai ce ba haka bane wani malamin daban yace a'a ba haka bane abin da ma'aikin Allah ya kiyamata a cikin maganar shi ne wannan mai huduba da ya ce wa man ya'sihima sai ya shuru bai karasa maganar ba to ba a yin waqafi a cikin irin wannan ba a yin waqafi a irin wannan eh ko a qur'ani ne Allah ya faɗi wani abu wanda yake a haƙin zatin sa kamar da kafirai sukan faɗa to ba kai zama kai waqafi a gurin ba a yi ba ladabi a ciki ko ba a yi ba za a yi waqafi anan ba sai amma za a faɗa amsa ta gaba tunda yake duk inda Allah ya faɗi magana irin wannan sai ka ga ka amsa ta to ba a san a yi waqafi akan magana irin wannan wa man ya'sihima wanda ya saba musu kuma sai ya shiru daga nan bai faɗi me sakamakon ba to wannan ne yasa maka Allah ya ce baka iya huduba ba amma hadawa tsakanin sa shi Allah da manzo Allah ai wannan abu ne wanda yake dama Allah yana yi yawa misali fa sai Adamu rabbuhu fagawa to ba a so ai shiru sai kai maza ka karasa fa sai Adamu rabbuhu fagawa annabi Adam yayi tarko aula kuma ya bata to ba za ka shiru anan ba sun majisa bai kuɗin buhu a taba alaihi wahada maza maza sai ka karasa sai Allah ya zaɓe shi ya anshi tubansa kuma ya shirar da shi amma tsayawa a can gurin ba na dabiya ce to ire-iren wa'annan ne dan haka da ya faɗi wannan magana sai maki Allah ya dakatar da shi sai kai baka iya huduba ba ka faɗa abin da yake ba a faɗa haƙƙin ni da Allah tabaraka ta'ala kuma kai shiru to ba aya haka ba to amma magana da Abu Sulaiman al-Khattabi ya faɗa din can to ita ce mafi inganci in ji alƙali saboda abin da aka rawaita cikin ingantaccen hadisi cewa shugaba sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa kamata yayi ce wanda duk ya saba musu ya bata man ya zima fa kargawa to an ce hakan ya faɗa ba a rawaito cewa ya tsaya akan wannan lafazi na ya asihima ba hakika malaman tafsiri da kuma ma'abota balaga sun yi sabani a cikin ma'anar fadin ubangiji tabaraka wa ta'ala cewa Allah da ma'aikin Allah suna ta salati ga shugaba sallallahu alaihi wasallama Shin wannan lafazi na salluna yana komawa ne ga Allah da mala'iku kuko ba haka ba da Allah da mala'iku suna salati suwaye su din da aka ce suna suwaye suna din Allah da mala'iku ake libi da suna kenan an hada Allah da mala'iku a cikin lamiri daya ko me ake kiransa pronoun ko a cikin pronoun daya an hada Allah da mala'iku kenan ko kuwa abun yake to sashi daga cikin malamai sun bada amsa sun ce ya halatta a hada Allah da mala'iku din a cikin lamiri daya amma wasu daga cikin malaman suka ce a'a bai kamata ai haka ba me yasa saboda wancan illa ta tarayya Allah ba a taranta shi da kowa da haka sai suka ce ma'anar wannan lamiri yusalluna to yana komawa ne zuwa ga mala'ikun su su kadai inna allaha to shi ba a fada amsa ba wa mala'ikatahu yusalluna Allah magana ta cika wa mala'ikatahu yusalluna mala'iku ma suna yin salati kamar yanda Allah yana yin salati shi Allah lamirin sa shi kadai ne wannan yusalluna gaba ɗaya na mala'iku ne ba Allah a ciki saboda ba a taranta shi da kowa a cikin irin wannan da haka sai suka sanya takaddiri a cikin aya abinda larabawa suka saba na daga kaddara wato a fi'ili inna allaha yusalli wa mala'ikatahu yusalluna abinda za ka kaddara kin ma'anarta Allah yana yin salati mala'iku ma suna yin salati shi Allah na so hukuncin shi kadai mala'iku ma ana so hukuncin su kadai ba za a yi tarayya ba haji ga rama to ga sayyidina umaru ya dala tabbata gare shi cewa shi ya fada yana daga fifikon ka a gurin ubangiji tabaraka wa ta'ala cewa ya sanya biyayyar ka biyayya ce gare shi hakika ubangiji tabaraka wa ta'ala ya fada wanda dai yabi manzo sallallahu alaihi wasallam hakika ya ba Allah hakika ubangiji tabaraka wa ta'ala ya fada ka fada cewa idan kun kasance kuna san Allah to ku bi ni sai ubangiji ya so ku an rawaito cewa yayin da wannan aya ta soka sahabbai sun fada to wato kafirai ne masu wannan zancen sai suka rika cewa to la alamu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana so murke shi irin rukun da kiristoci suke wa annabi Isa dan Maryam amince tabbata gare shi yanda suka san ya ji na matsayi tsakaninsu da Allah suna ganin ba za a iya rikar ubangiji a matsayin ubangiji shi kadai ba sai an hada da annabi Isa a ciki to yanda manzo Allah ya faɗa din nan to abin da yake nufi mi kenan tunda yace inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ko kuma yudai rasula faqala da Allah to abin da yake so mu maida shi kenan ta sai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan aya ga ya musu ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallama atiqullaha war rasula ku ba Allah da manzon Allah sai zama ubangiji tabaraka wa ta'ala ya gama biyayyar shi Allah da kuma biyayyar su biyayyar ma'aikata sallallahu alaihi wasallama bisa dirmuza hancin su muna fakai da ba san a faɗa haka hakika malaman tafsiri sun yi kai kawo a cikin ma'anar fadin ubangiji da baraka wa ta'ala a cikin fatiha ya ubangiji ka shirya da mu tabarki madaidaici tabarkin wa'anda kai ni'ima gare su mallan abul aliyati da kuma al-imamu al-hasan al-basri sun fada tabarki madaidaici ma'anarsa shine muhammadu sallallahu alaihi wasallama da kuma zababa daga cikin iyalan gidansa da kuma sahabbansa al-imam abul hasan al-mawardi shine ya haka ce wannan ma'ana daga gare su al-imam al-makki shi ma ya haka ce wato irin wannan ma'ana dai daga gare su yace ma'anar wannan as-siratal mustaqima siratal ladzina an'amta alaihim to ana nufin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama da abokanansa guda biyu sayyidina Abubakar da sayyidina Umar da Allah tabbata gare su
wa ka abdullahi samarkandi musu da
wa Imam al-Huda abdullahi samarkandi ya haka shi irin wannan ma'ana daga sayyidina Abul Aliyati a cikin ma'anar fadin Ubangiji tabaraka wa ta'ala tabarkin wanda kai ni ma gare su yace wannan magana wato wannan aya ta iske sayyidina Al-Hasan al-Basri to sai yace koko wannan fassara da nayi ta iske Al-Hasan al-Basri sai yace wallahi ya fadi gaskiya abinda na fada kenan bai canja mun ba Al-Imam al-Mawardi ya haka ci wannan a cikin tafsirin fadin Ubangiji da baraka ta'ala tabarkin wa'anda kai ni'ima gare su
Abdurrahman
bin Zaid Sayyidina Abdurrahman bin Zaid
Abu Abdurrahman
bin
Sulaimi
Sayyidina Abdurrahman bin Zaid Abu Abdurrahman As-Sulami ya haka ita ka sashi daga cikin malamai a cikin ma'anar fadin Ubangiji da baraka ta'ala faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha yayi ruko da tafarki ko ku igiya mai kwari wanda ba za ta sunce ba ba za ta tsinke ba
annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam
yace to ma'anar wannan al urwatil wuthqa annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam ila kuma aka ce a musulunci yake ne ila kuma ana nufin kalmar shahada sayyidina nasahalu an abdullahi tustari ya fada a cikin ma'ana fadin ubangiji tabaraka ta'ala idan kun zauna da kididdige ni'imomin ubangiji ba za ku iyakance su ba yace to ma'ana wannan shine ni'imar sa da yayi mana ta samar da shugaba sallallahu alaihi wasallam ubangiji tabaraka ta'ala ya fada wallazi jaa bisidqi wannan da yazo da gaskiya mana asidqa nan musulunci ake nufi wallazi jaa bisidqi wanda yazo da addinin musulunci wasaddaqa bihi kuma ya gaskata da musuluncin da yazo da shi to ulaiika humul muttaquna wadancananka sune masu jin tsoron Allah tabaaraka wa ta'ala to me ma'anar wanda yazo da gaskiya wa ake nufi me ma'anar wanda ya gaskata da abin da yazo da shi wa ake nufi
a kasar da mufassirin ala annal ladzi la al-siddiq wa muhammad sallallahu alaihi wa sallam
da yawa daga cikin malaman tafsiri sun taba kan cewa wanda yazo da gaskiya din annabi muhammad ake nufi alladzi la bisidqi muhammad kenan sallallahu alaihi wa sallam sashi daga cikin malamai sun fada kuma shine alladzi sadaqa ko sadaqa sadaka yasa a allazi sadaka yawa to sadaka wa huwa allazi sadaka bihi idan an karanta qira'ar wallazi jaa bisidqi wa sadaka bihi babu shadda akan dal to din manzo Allah din kenan gaba daya allazi jaa bisidqi annabi muhammad wa sadaka bihi babu shadda akan dal a wata qira'a to an karanta a haka har yau da annabi muhammad kenan wanda yazo da gaskiya kuma ya gaskata ko ko ya gaskata cikin abin da ya kawo sadaka ya gaskata cikin abin da yazo da shi shine ma'ana an karanta wannan sadaka da tahfifi ba tasdidi ba ba shadda wa sadaka ji wannan su kuma ya fada sadaka kuma yanzu yawa allazi sadaka bihi almu'minuna in an karanta wallazi wasaddaqa bihi da shadda to mu'mina ake nufi dan haka shi yasa ma karshen ayat sai zo da jami'i ulaiika humul muttaquna dalilin jami'i kenan wallazi jaa bisidqi annabi muhammad wasaddaqa bihi to mu'mina kenan gaba daya to sai zo ulaiika humul muttaquna shi yasa aka kawo jami'i a karshe kila kuma aka ce a ma'anar wannan ba dukkan mu'minai ba manzan Allah ya zo da addini wasaddaqa bihi wanda ya gaskata da shi sayyidina Abubakar kenan kila kuma aka ce a sayyidina Ali kuma an faɗo ta ma'anar ma ba wannan ba daga cikin maganganu dai a cikin ma'anar wannan aya ala kulli hal
Allah zai abi sirki ba wanda yayi kokonto cewa Annabi Muhammad ake nufi a wajen wasa daga bihi nan ne aka samu sabana in an ce wasa daga bihi hayya Annabi Muhammad kenan in an ce wasa daga ba wasa daga ba to sai zama ko dai dukkan mu'minai ko kuma sayyidina Abubakar ake nufi ko kuma sayyidina Ali ake nufi wallahu a'lam ya zo ga sayyidina mujahidu a cikin ma'anar fadin ubangiji tabaraka wa ta'ala ku sani cewa da ambaton Allah ne zakata suke nutsuwa yace to ma'anar sa shine da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa zakata suke nutsuwa fasali na biyu a cikin subantawar ubangiji tabaraka wa ta'ala gare shi da shaida da kuma abin da ya rata da shi na daga kirari da ubangiji yake masa da kuma girmamawa da ya masa ubangiji tabaraka wa ta'ala ya fada ya kai wannan annabi mai girma hakika mu muka aiko ka ka zama mai shaida akan mutane ka zama mai albishara ga duk wanda ya bi tafarkin ka a cikin su ka zama kuma mai gargadi ga wanda duk ya bijire maka
jama'a Allahu ta'ala da rufi hali da ayati gurbatin
rutabi hakika ubangiji tabaraka wa ta'ala ya tattara masa a cikin wannan aya ya tattara masa simfi simfi na daga martabobin nan irin na dayantaka a matsayi ta matsayi ne wanda wani bai tarayya da shi a cikin su ba ya tattara masa wato subofi na yabo na farko dai ubangiji ya sanya shi shine mai shaida akan al'ummarsa a bisa isan musu da sako kaga ba a taba haka ba wannan matsayi ne na manzo Allah shi kadai yanzu kai ne akai kara ko kai kara kuma kai ne zaka zama mai shaida akan kanka wani alƙali ne zai da wannan zai yi haka to wannan sai daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda za a yi da haka a ce kai ne mai kara kuma kai ne shaida ko kuma kai ake kara kuma kai zaka yi shaida akan kanka ya za haka ta yi hatta ga annabawa da Allah ya aiko a ranar kiyama za su yi jayayya da mutanensu kamar da zai zo nan gaba da kali zai kawo wasu ayoyi za su yi jayayya da mutanensu akan sun isar da sakon Allah su kuma mutanen su ce ba su zo ba ba mu gan su ba Annabi Nuhu misali yace na kai wa mutanen nan sako Allah mutan Annabi Nuhu ce mu ba mu gan shi ba ba mu san san da akai ko amma kaga ba annabin za a ce yi shaida ba mu za a kira mu al'umma manzo Allah mu za a ce mu yi shaida mu za a ce mu yi shaida amma kai shaida kuma sai manzo Allah ya zo ya shaida akan shaidanmu amma shi in aka zo kan tasu al'umar shine mai shaida akan kanmu shine ma'anar wacin aya inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira kai ne mai shaida kai ne mai albishara kuma kai ne mai gargadi duk gabaki a lokaci guda kaga wannan matsayi ne wanda ma'aikin Allah shi kadai sallallahu alaihi wasallama aka bawo shi yana daga keɓance-keɓancen ma'aikin Allah wannan wannan shi aka keɓanta da ita ba a ba wani sabaninsa irin wannan matsayi ba sannan kuma ubangiji ya sanya su mai albishara ga masu biyayya gare shi ya sanya su mai gargadi ne ga mabota sabo gare shi kuma ya zama mai kira ya zuwa ga ɗayan ta Allah da kuma bauta gare shi sannan kuma ya sanya shi zama fitila ne mai haske wanda da shi ake shirya ya zuwa ga addinin gaskiya يا سيدنا حضرة سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص سيدنا تدشي بعد الأباني كما تصفر شكبا صلى الله عليه وسلم يتشق وريك وذاك شرفاني
Da
Allah nake maka rantsuwa cewa shugaban sallallahu alaihi wasallam abin subantawa ne a cikin at-taura da sashi daga cikin sababbin sa cikin al-Qur'ani.
Ya ayyuha an-nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira.
Ya kai wannan annabi hakika mu ne muka aiko ka ka zama mai shaida ga mutanenka ka zama mai al-bishara ga masu biyayya ka zama mai gargadi a bisa masu sabo. Mun sanya ka zama kariya ne ga mutane wanda suke ba sa rubutu ba sa karatu. Kai bawana ne kuma manzo na na ambace ka da suna al-mutawakkilu ba kasance mai warewa ga bidan dangi ba baka zama mai kaurin hali ba baka zama mai kwarmato a cikin kasuwanni ba ma'aikin Allah bai kasance mai ije mummuna da mummuna ba bari dai yana yin afuwa kuma yana gafarta abin da aka yi masa na sabani Ubangiji ba zai karbi kwanakin sa ba har sai ya daidaita wannan addini wanda ya karkace da shi sai mutane baki da sun koma suna cewa la ilaha illallah zai bude idanu wanda suke makafi da shi sannan ya bude kunnuwa kurame zai bude zukata wanda suke rufaffu an ambace irin wannan hadisi ga sayyidina Abdullahi dan Sallamin da kuma sayyidina Ka'ab al-Ahbari ya zo a cikin sashi daga hanyoyin ruwayar hadisi daga sayyidina Ibn Ishaq baka zama mai kwarmato a cikin kasuwa ba baka kasance mai yin ado da alfasha ba baka zama mai fadar maganganu irin na batsa ba zan ka tangantar da shi da dukkan abin da yake kyakkyawa zan bashi dukkan dabi'o'i wanda suke kyawawa sannan zan sanya nutsuwa ta zama tufafi gare shi zan sanya biyayya ga Allah ya zama shine tambarin sa zan sanya tsoron Allah ya kasance shine abin da ke cikin zuciya ta sa sannan in sanya hikima ta zama ita ce abin da ya hankalta zan sanya gaskiya da kuma cika alƙawari ya zama tada gare shi zan sanya afuwa da kuma aikata abin da yake abin arziki abin kirki ya zama shine dabi'arsa sannan sanya adalci ya zama shine tada ta sa zan sanya gaskiya ya zama shari'arsa in sanya shari'a kuma ta zama ita ce jagoran sa zan sanya musulunci ya zama shine addinin sa zan sanya ahmadu ya zama shine sunan sa zan shiryar ta kan shugaba sallallahu alaihi wasallama bayan bacewar da mutane suka yi zan sanar da waɗansu mutanen kuma ilimi bayan da sun jahilci ilimi ba san shi ba zan daga darajar waɗansu bayan da sun zama koma baya a cikin al'umma wa usammi bihi ba'da nukurati sannan zan wato shaharar da sunan waɗansu bayan da sun kasance na kira ni ba san su ba zan yawaita waɗansu bayan da sun kasance ƴan kaɗan ta kan bin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam zan wadata waɗansu bayan sun kasance talakawa ne da biyayyar shugaba zan tattara kawunan mutane guri guda bayan da sun rarrabu da albarkar bin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sannan kuma zan daidaita tsakanin zukata masu sabani ta kan bin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam zan tattara soyayyen zuciya wanda suke a warwatse zan hada ra'ayi guri guda na jama'ar da suka bi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama haka na zan tattara al'umma da tsaran raba in ta bi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai hada ta guri guda zan sanya al'umma ta sa su zama su ne biyayya al'umma da aka fitar daga cikin mutane ya zo a cikin wani hadisi daban shugaba sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labari game da sifata sa a cikin at-taura ya ce bawana shine Ahmad al-Mukhtar mahaifarsa ita ce Makka gurin da zai hijira ya koma kuma shine Madina ko kuma cewa ya ɗaibata Madina din dai kenan al'umma ta kuma sune masu godiya ga Allah ko a wani hali suka samu kansu suna cikin halin yalwa da jin dadi da walwala su ce alhamdulillah su gode wa Allah su yi biyayya Allah sau da kafa sun samu kansu a cikin halin gunci da talauci da damuwar rayuwa wannan ma da bai hana su gode wa Allah daban Allah din ba to wannan al'umma ake Allah su suke da wannan juriyar sabanin su ba haka bane Ubangiji tabaraka ta'ala ya fada sune wayannan da suke bin annabi wanda yake manzo wanda yake mai takama da wahayi baya rubutawa baya karantawa hajiga Ubangiji tabaraka ta'ala ya fada saboda jin kai da kuma rahmar da muka damfare a cikin girjinka shi yasa ma suke tausasa hali gare su al-imam abu al-lays samarkandi ya fada ubangiji tabaraka wa ta'ala ya tunasar da bayi bai wasa gare su ya tunasar da mu cewa ya sanya ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya zama mai jin kai ne ga mu'minai kuma mai tausayi gare su ya zama mai taushin janibi da a ce sun kasance wato da ma insha Allah ya kasance mai warewa ga burin dangi da ya kasance khashinan fil qawli mai kaushin magana mai fada wa mutane magana duk da zo bakin sa to da sun warwatse sun bashi da ba su bi shi ba
walakin
da Allah ta'ala samhan tawallan alkan Ubangiji sai ya sanya ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana samhan mai kau da kai akan abin da aka yi masa na ba daidai ba ya zama sahlan mai taushin hali dalkan mai sakin fuska barran ya zama mai biyayya latifa kuma ya zama mai taushin janibi haka Allah ya kira shi sallallahu alaihi wasallam wannan shine fasar da Imam Dhahhak ya wannan ma'ana Ubangiji tabaraka ta'ala ya fada kamar haka dai muka sanya ku ku zama al'umma wayanda suke masu adalci domin ku zama masu shaida akan mutane ku kuma aishi sallallahu alaihi wasallam yanzu ya zama mai shaida gare ku Al-Imam Abu al-Hasan al-Qaybisi ya fada Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya bayyana fifigon shugaba sallallahu alaihi wasallama cikin wannan aya da kuma fadalan ya bayyana fadalan al'umma ta kuma cikin wannan aya haka na a cikin ma'anar fadin Ubangiji tabaraka wa ta'ala a wata aya daban wa fi hadha da kuma cikin wannan dan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mai shaida gare ku ku kuma ku zama masu shaida akan mutane duk al'ummar da suka jayayya da annabin su a gaban Allah to mu za mu zo mu raba gaddama mu za a kira mu al'umma zan Allah mu ci to lalle annabi wani ya isar da sako kamar yanda ya faɗa lalle wannan al'umma ba su biyayya gare shi su suka bijire umarnin Allah al'ummar sai to ya za a yi ku shaida gare mu bayan kun zo a bayan mu mun riga ku zuwa ba kwanan akai sha'a ai duk abin da aka yi Allah ya ba mu labarin sa a Qur'ani Ubangiji ya ce ga yadda kuka yi da shi ga yadda yake da ku ga abin da annabin ku ya gaya muku ga abin da ku kuma kuka mayan masa da martani to sai a kawo ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi kuma sai ya buga stamp akan wannan shaida da muka bayar sai ya tabbatar abin da muka faɗa haka yake shine ma'anar wa fi hadha li yakuna rasulu shahidan alaikum wa takunu shuhada ala an-nas shi ma'aikin Allah ya zama mai shaida akan ku ku kuma ku zama masu shaida akan sauran mutane haka na ma faɗin Ubangiji tabaraka ta'ala yaya kenan kake gani idan muka zo da mai shaida a bisa kowace al'umma faɗin Ubangiji tabaraka ta'ala da ya ce wasaɗan ko wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan ay ma'ana wasatan shine masu adalci zababa
wa ma'ana hadhihi al-ayati
ma'ana wannan aya
kuma adainakum
kamar da yadda muka shirye ku to kamar haka ne muka kebance ku muka bibita ku muka sanya ku zama al'umma zababba kuma adalai domin ku sheda a bisa annabawa amince tabbata da gare su a bisa al'ummatan annabawa amince tabbata da gare su ku yi musu sheda a bisa al'ummatan su ku kuma ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam sai muku sheda cewa kun fadi gaskiya akan abin da kuka bada labari na daga tsakanin annabawa da al'ummar su
ila inna Allah jalla jalaluhu idza sa'ala al-anbiya hal balagtum fa yaquluna
an ce yadda abin zai kasance shine idan ubangiji tabaraka wataala ya tambaye annabawa shin ko kun isar da aike sai annabawa su ce mun isar da aike ya ubangiji su kuma al'ummatan nan sai su ce mu ba mu ga kowa ba ba wanda yazo ba wani mai gargadi da yazo ba wani mai albishara da yazo ba ba mu gan shi ba bai zo ba bai isar mana da komai ba to anan ne zai aka kawo al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama su za su sheda ga wayannan annaba cewa lalle abin da suka faɗa haka yake sun isar da sako kamar yadda suka ce shi kuma aiki sallallahu alaihi wasallam sai ya tsarkake al'ummar sa cewa eh abin da suka faɗa haka ne sai ya tabbatar da wannan sheda kila kuma an ce ma'anar wannan aya cewa ku ne hujja a bisa duk wanda ya saba muku shi kuma manzo sallallahu alaihi wasallama zai zama hujja ne gare ku al-imam abu al-lays samarkandi shine ya rawaito wannan ma'ana ubangiji tabaraka wataala ya fada kai al-bishara ga wayanda suka bada gaskiya ga Allah cewa za su samu qadama sidiqin inda rabbihim wato ma'ana diddige na gaskiya ya tabbata gare su a gurin ubangiji tabaraka wataala kafar su ba za ta zarme ba sayyidina qatadatu da sayyidina al-hasanu da kuma zaid ibn aslama ya sun fada da Allah yace inna lahum qadama sidiqin inda rabbihim to ma'ana qadama sidiqin annabi muhammad ake nufi dan shine zai zama ya tsaya musu a gaban Allah shine zai zama mai ceto gare su
wa anil hasan ayban
arwaita ga sayyidina al-hasan dada cewa ma'anar wannan qadama sidiqin to shine yadda ubangiji sallallahu alaihi wasallam ya jarrabe su da dauke musu annabin su muhammadu sallallahu alaihi wasallam
wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu
an karba ga sayyidina abi sa'id al-khudri da Allah ta tabbata gare shi
ya shafa'atu nabiyhi muhammadu sallallahu alaihi wasallam
ita ce ceto da annabin su muhammadu sallallahu alaihi wasallam zai gare su shine mai ceto na gaskiya a gurin ubangijin su sai na sahalu dan abdullahi tustari ya fada ma'ana qadama sidiqin shine wani rigayayyen rahama wanda ubangiji tabaraka wataala ya tattalinta cikin shugaba sallallahu alaihi wasallama sai na muhammadu dan sayyidina ali at-tirmidhi ya fada ma'ana qadama sidiqin cewa shi shugaba sallallahu alaihi wasallama shine shugaba ko jagora na magaskata kuma siddiqai din bashi da
ash-shafiqul muta'u
shine wanda yake mai ceto wanda za a yi biyayya ko ake biyayya gare shi
was-sa'ilul mujabu
shine wanda zai roki ubangiji kuma nan take Allah ya amsa masa
muhammadu sallallahu alaihi wasallam
shine dai shugaba sallallahu alaihi wasallam al-imamu salami shi haka to wannan ma'ana daga muhammadu bin ali tirmidhi
al-fasal as-salis
fasali na uku cikin abin da ya zo a cikin maganganu da Ubangiji yake yi da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama amma an ka kalli maganar sai ka ganta ta zo ne wato magangara irin ta rarrashi da kuma dannan kirji ka ji ma'aiki Allah yana magana da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama amma ka ji kamar rarrashin sa yake yi kamar hakuri ma yake bashi sallallahu alaihi wasallam yana daga irin wannan fadin Ubangiji tabaraka wa ta'ala Allah ya gafarta maka ko Allah ya yi maka afuwa yaya dan me kai izini gare su wannan ubangiji yana magana ne a cikin lamarin mutanen da suka zo da hanzari da uzrai gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallama akan ba za su samu zuwa yaki ba ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya sa an yi gangan ko za a tafi yaki wanda duk wanda yake zuwa yaki da gangan da ma hukunci sa wuta ce ba wata magana eh to sai suka rika zuwa suna ba ma'aikin Allah hanzari wannan zai ce ai ina da matsala a gida ta iyali wannan zai ce ina da kaza haka dai ko wani irin uzurin da zai gabatar ma'aikin Allah ya ce la ba'sa alayka ba komai je ka zauna kai uzuranka ba sai ka je yaki duk wanda zai faɗa ma'aikin Allah ya ce je ka ba komai to bai jira wahayi ya sauka ba bai jira jibril ya zo ya kyara masa waye mai gaskiya a cikin uzurin waye ba mai gaskiya a cikin su ma'aikin Allah ya dinga cewa dinna muku afuwa to sai bayan ya gama da afuwar sai Allah ya saukar da aya afallahu anka lima azinta lahum hatta yatabayyana laka allazina sadaku wa ta'lamu al-kazibina ya rasulullah Allah yayi afuwa amma yaya kai musu izini kace su zauna a gida tun baka tsaya an dan tantance wutukun waye mai gaskiya a cikin uzurin waye kuma wanda yake makaryaci a cikin uzurin nasu wani uzurin ba uzurin gaskiya bane fada yi dan kai yaje yakin baya so yaje ne kawai to amma dubai da ayata zo kafin Allah ya fada masa me ya faru ma sai da kace afallahu anka wanda alƙali zai warware mana meye ma'ana afallahu anka anan gaba cikin maganganun malamai amma kafin hakan ma ko da an dauka cewa afallahu anka sai nufin an yi afuwa an yi yafiya an gafarta ma laifin da kai ma laifi ne misali wani irin laifi ne ba a gaya ma laifin ma sai da aka fara cewa an yafi ai kaga wannan girma ya isa wannan martaba ta dauka ta isa in ma laifin ne kenan to ba a ce da shi ga laifi kaza ba sai da aka fara cewa an yi afuwa cikin dan ya samu sanyin idaniya sannan aka gaya masa ga abin da ya faru wanda kuma a hakika ma kamar da alƙali zai faɗa cewa ba ma laifi bane abin a wannan afallahu ankan ma kanta to akwai abin da take nufi wanda yake ba haka girma daga baki da sayyidina Abu Muhammad al-Makki ya faɗa an ce wasu malamai sun ce wannan ma'anar afallahu anka to mabudin zance ne kamar da mutum sai zai fara magana yanzu ka zo ka samu mutum ka ce ma lecture ko irin lecture public lecture haka kaga yana miƙa ba kawai yana tashi zai fara cewa ya fara kamo topic din kai tsaye ba haka zai yi ba sai yayi wasu ɗan zagaye-zagaye ko zai kalli fuskokin da suke zana abu mai girma wane mai girma wane mai martaba wane mai martaba wane da sai ya gama kama sunayen mutane ya gaggaishe su sannan ya fara magana to irin wannan mabudin zance ake ce masa ko kuma in ka zo gaban wani mai girma za ka yi magana sai ka ce ranka ya daɗe ko Allah ya ja zamaninka an yi kaza an yi kaza Allah ya ƙara ma nasara Allah ya yi ma kaza an yi kaza an yi kaza ba haka ko kamar misali irin yaran fada a ga fada ba za ka je kurin gaban sarki kurin sai ka kama magana kai tsaye ba dole ka san abin da za ka faɗa dai na girmamawa ko ran sarki daɗe an yi kaza an yi kaza Allah ya ja zamanin sarki ai kaza za a yi ai kaza to irin wannan Allah ya ja zamanin sarki ko a ranka ya dade ko irin wannan ce afallahu anka ma'aikin Allah ubangiji ne yake gaya masa to irin ta ce afallahu anka nan daidai yake daga ce aslahaka Allah ko a'azzaka Allah Allah ya kara matsayi Allah ya ja zamanin ka to irin haka ce wane mutum sayyidina Aunu dan Abdullahi ya fada ubangiji tabaraka wa ta'ala ya bashi labari cewa yayi afuwa gare shi tun kafin ya bashi labarin me ya aikata al-Imam Samarqandi ya hakaita ga sashi daga cikin malamai cewa ma'ana afallahu anka tana nufin afaka Allah ranka ya dade ya salimal qalbi ya mai tsarkar zuciya yaya aka gaggawa yi musu afuwa aka gaggawa yi musu izini Imam Samarqandi ya ce da a ce Ubangiji ya soma wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kai tsaye da ba shi labarin abin da ya din da kai tsaye a farkon ayar Ubangiji ya ce lima azinta lahum da aka yi fara cewa dan me kai musu izini to sai a ji tsoron ma zuciyar ma'aikin Allah na iya fashewa a lokacin saboda yadda yake jin nauyin Ubangiji a ransa da yadda yake jin tsoron Allah a ce Allah ya gaya masa irin wannan magana zai iya narkewa nan take shi yasa Ubangiji sai ya soma yayyafa wa zancan ruwan sanyi tuko cewa afallahu anka sannan yace lima azanta lahu amma irin tsakanin ubangiji da ma'aikin Allah da yadda ma'aiki yake jin Allah a ransa da Allah ya yi masa lima azanta lahu kai tsayi to zai iya zuciyarsa ma ta fashi sallallahu alaihi wasallam
lakinna Allah ta'ala jiramati ahbarahu bil afu hatta sakana qalbu
amma ubangiji tabaraka ta'ala saboda jin kai da tausayin da yake ji na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama bai yi haka din ba sai da ya fara ba shi labarin afuwa dan dai zuciyarsa ta nutsu tukun ya iya daukar abin da za a fada gaba
summa qala da huri ma azin ta lahu
sannan sai biyo da zancan kuma cewa lim azin ta lahu ne sannan yace da shi yaya kai izini gare su cewa su zauna a gida ba za su je yaki ba da ka jira tukunna sai mai gaskiya ya bayyana gare ka a cikin su kuma ka gane waye mai gaskiyar uzuri waye kuma makareci a cikin uzurin sa
wa fi alamin azim manzilati inda Allah ma la yafa ala zibbin
to wannan ma'ana in ka kalle ta da kyau sai ka ga ta bayyana wato matsayin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mai girma din nan a gurin wanda yake din mai hankali to wannan abu ya buye gare shi ba kowa ya kalli wannan zai gana cewa ma'aikin Allah an fito da martaba sa nan gurin kurukuru an fito da girmama wanda ubangiji yake wa ma'aikin sallallahu alaihi wasallama irin abin da yake niyatul qalbi ma yanka duna gayatihi duk inda ka kai da tunani a zuciyarka to ba za ka iya riskar hakikar wannan girma da ubangiji dangana mu aiki sallallahu alaihi cikin wannan aya mallan nubdawaihi ya fada wasu daga cikin mutane sun tafi akan cewa wai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ubangiji ya ran kwashe shi ne a cikin wannan aya Allah ya kiyaye shi daga wannan ai ma'aikin Allah ubangiji bai taba ran kwashin sa akan ko me ya aikata ba bari dai dama ma'aikin Allah abun bawa zabi ne Allah ya bashi zabi in ya ga dama yayi musu abuwa shi yayi musu in bai yi abuwa ba dama shi ne bai yi ba dan haka abun nan hannunsa ne da ya san cewa irin abin da sai ya jira wahayi ne ai da ba zai saukar da ba zai faɗi hukunci akan haka ba sai ya jira wahayi to amma saboda ubangiji ya bashi wannan hukuncin a hannunsa da wani zai zo cikin sahabbai sai ya rasulullahi ina da uzuri ba zan je yaki ba to ganin daman ma'aikin Allah ne yace na maka afuwa ba sai ka je ganin daman sa ne yace ban maka afuwa ba sai ka zo ba sai ya jira umarni daga Allah ba shi ya san haka din dan haka yayi da hukunci kai tsaye dan haka shi muhayyaran ne ma'aikin Allah an riga an bashi zabi a cikin abin da zai aikata a cikin wannan to sai bayan ya musu izinin kuma ya ce ba sai sun je ba sai aya ta sauka ubangiji na gaya masa dama can ko ba kai musu izini ka ce su zauna ba za su je din ba ko ce kai su fito ba za su fito ba saboda munafukai ne dama ba gaskiya suke yi kuma ubangiji ya tabbatar masa cewa baka da wani laifi dan kai musu izini izinin da kai musu ba komai a ciki afallahu anka alqadi iyadin ya ambata Allah ya masa game da katar ya wajaba a bisa dukkanin musulmi wanda yake mai kokowa da zuciya ta sa wanda yake mai ruko da ragama ta shari'a to wajibi ne gare shi zama ya tadantu ya dabi'antu da ladabin alqur'ani a cikin magana da ma'aikin Allah da kuma aiki a aikin ka da maganar ka ka zama ka da dabsul limba irin na alqur'ani
wa mu'adati wa muhawarati
da kuma yadda zakai mu'amala da ma'aikin Allah da yadda zakai zance da shi shi alqur'ani to shine mazdari na sanin Allah na hakika a cikin sa za a koyi komai kuma shi alqur'ani shine dausani na koyon ladabi irin na zaman addini da kuma zaman duniya ka tsaya ka kula da irin wannan rarrashi da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya mai ban mamaki a cikin wannan magana da ubangiji ya tabaraka wa ta'ala ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ubangijin da shi yake wa kowa ni'ima ubangijin da shi ne mawadaci ga buran kowa to mutum ya tsaya ya kula da wannan zance da Allah yake da ma'aikin Allah kuma ya kokarin fitar da abin da ke cike daga fa'idoji ka kalle yadda ubangiji ya fara magana da ma'aikin Allah da girmamawa kafin ya rarauke shi kafin ya faɗa masa abin da ya aikata ka kalle yadda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya daime ma'aikin Allah kewa ya tafiyar da hankalinsa tukun da fadar afuwa kafin ya fadi abinda aka aikata din na wato ratsa hanya ko kuma yin abinda yake ba shi kamata a yi in ma da akwai ratse a cikin magana kenan kaga ma'aikin Allah zai shagala da jin dadin Allah ya ce afallahu anka har sai a fadi malima azanta lahu ma bai tsaya kula da wannan gumba domin jin dadin can gurin ya mantar da shi kuma wato rarraukar da Allah ya masa din inda za akwai laifin makin ubangiji ta'ala ya fada idan ba dan mun tabbatar da zuciyarka ba ka kusanta da ka karkata zuwa gare su ko da dan kadan ne sashi daga cikin malamai sun fada ubangiji tabaraka wa ta'ala ya rarrauki wasu daga cikin annabawa aminci tabbata gare su bayan sun aikata abin da yake da ba shi suka aikata ba da yafi sannan kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala ya rarrauki annabi sallallahu alaihi wasallam tun kafin faruwar aikin domin ya kasance shine mafi tsanantakar hannuwa ga barin aikatawa kuma mafi kiyayewa ga sharda na soyayya wannan shine wato makura a cikin kulawa da ubangiji ya bashi sauran annabawa sai an bari sun aikata sannan sai Allah ya saukar da zargi akan abin da suka aikata me yasa ku kai kaza shi kuma yace Allah kafin ya aikata ne in yayi duk zai aikata din sai Allah ya hane shi daga aikatawar sannan ya bashi labarin ni fa na hana ka da na kyale ka da sai kai walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim shay'an qalila ni da tsare zuciyarka na nauyi hayata da na rabu da kai da sai ka karkata zuwa gare su kaga bai yin ba kenan to haka Allah yake masa saboda matsayinsa ba irin nasu bane sallallahu alaihi wasallam sannan ka kula irin yadda ubangiji ya fara ambatar ya tabbatar da shi ya kubutar da shi kafin ya ambaci abin da ya rarrake shi a kansa din cewa laqad kitta tarkanu ilaihim sai an kalila sai da yace laula an sabbatnaka tukunna
wahiba an yarkana ilaihi
sannan kuma aka tsoratar da shi kar ya kai ya karkata zuwa gare su din da haka a cikin wannan rarauka da ubangiji ya masa in ma akwai rarauka a cikin zancen to a cikin ta kuma kubutar sa take a cikin wato wannan tsoratarwa da ubangiji ya masa to a cikin sa kuma amintar da shi da kuma girmama shi ta tabbata misalin irin wannan dai shine fadin ubangiji tabaraka wataala ubangiji yace muna sane cewa abin da kafirai suke faɗa gare ka yana bakanta maka rai to ka sani cewa ba ƙaryata ka suke yi ba sai na aliyu Allah ya girmama fuskarsa gabanin sa gunki ya faɗa Abu Jahil ne ya faɗa ga shugaba sallallahu alaihi wasallama Abu Jahil yace da ma'aikin Allah ai mu ba sarrafantar da kai muke yi ba mu muna sarrafantar da abin da ka zo da shi ne shine ba mai da shi ba amma kai ai mun san mai gaskiya ne abin da ka zo da shi din ne ba mai da shi ba wai ba cinya ba kafan baya ko to shine sai Allah ya saukar da wannan aya cewa ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ba fa sarrafantar da kai suke yi ba walakin az-zalimina bi ayatillahi yajhaduna ehe wato su azzalimai suna musun ayoyin ubangiji ne tabaraka wataala an rawaito cewa shugaba sallallahu alaihi wasallama yayin da mutanen su suka sarrafantar da shi to ya samu damuwa sai sai na jibril da aminci tabbata gare shi ya zo gare shi sai ya ce da shi menene yake bakanta maka ma'aikin Allah sai ya ce wallahi mutane na ne suka sarrafantar da ni jibril ya ce da shi to ai sun san kai mai gaskiya ne to sai Allah ya saukar da wannan aya
وفي هذه الآية من رغم لذيب المعشب
a cikin wannan ayan ka kula akwai wata maraka wacce take mai taushi na daga rarrashi ga shugaba sallallahu alaihi wasallam da ubangiji a cikin aya da yadda ya tausa sa masa zance da ubangiji ya tabbatar masa cewa shi mai gaskiya ne a gun su koda kaji suna sarrafantarwa to ba da kai suke ba yadda da abin da kazo da shi ne kawai ba za su yi ba amma sun san mai gaskiya kake
wa'annahum ghayrun kadhibina
raw cewa su ba su sarrafantar da shi suna masu furuci da gaskiyar sa a magana da kuma kudircewa
wa qaltanu yusammuna qawlan nubuwati al-alimina
ai sun kasance da ma suna ambaton sallallahu alaihi wasallama tun kafin a sauka masa da annabta suna ce da shi al-amin amintacce da haka ubangiji subhanahu wataala da ya saukar da wannan takariri to kaga ya rarrashi zuciyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ne ya kore masa sifar sarefa cewa ma'aiki Allah ba mai sarefa ne ba sannan kuma ubangiji subhanahu wataala ya sanya zargin gare su kafara da ambaton su a matsayin masu musanta ni'imar Allah masu zalunta kansu da yace walakin zalimina cewa su azzalimai suna musu ne ga ayoyin Allah kaga yanzu dukkan abin ya kuma illar da aibin ya kuma gare su shi ba mai sarefa bane amma su kuma azzalimai ne ko masu musanta ma'aikin Allah ubangiji sai ya kubutar da shi ga barin wancan sifa da suka nemi su dangana masa su kuma sai ya liƙa musu tsaurin kai da ƙaryata ayoyin Allah ya miƙa musu wato wannan hakika ta zalunci sun zalunci kawunan su domin ba a cewa jahadu musu sai ga wanda aka san ya san abu kuma da gangan ya musanta abin kamar da ya faɗi ubangiji ta'ala sun musanta ta amma kuma zuciyarsu ta su kankance da abun sun yi haka ne don zaluncin kansu da kuma tsaurin kai sannan ubangiji ta'ala ya rarrashe shi kuma sai wato ya ɗebe masa kewa da ambaton waɗanda suke gabaninsa cewa su ma da haka aka yi musu sannan ubangiji ya masa alƙawarin zai taimake shi da faɗinsa haƙiƙa an sarrafantar da waɗansu manzannin da suka zo kafin kai ba kai ne farko ba wala kar kuzziban rusulun min qablika fa sabaru ala ma kuzzibu wa uzu hatta atayhum nasruna
faman kara la yazibunaka bitta'dib fa ma'ana la yazibunaka kadiban
amma wanda ya karanta wannan aya da cewa fa innahum la yakazibunaka ba da shadda akan yukazibunaka ba to a wata kira'ar haka aka karanta in an karanta shi a haka ma'anarsa ba za su taba samun ka ba za su taba kama ka da sarefa ba duk abin da zaka faɗa ba za su ga sabani akan sa al-imam al-farrawi da kuma al-imam al-kisai sun faɗa ba za su taba cewa kai mai sarefa ne ba an ce ma'anarsa shi ne ba za su iya kafa hujja a kan sarefar ka ba ba kuma za su iya tabbatar da sarefa gare ka ba wanda duk ya karanta wannan aya da shadda a kanta yukazzibunaka to ma'anarsa ba za su iya dangana kai zuwa ga sarefa ba kila kuma ana nufin ba za su iya kudircewa a zuciyarsu cewa kai mai sarefa ne ba ya daga abin da aka ambata daga keɓance keɓancensa da kuma yadda ubangiji tabaraka wataala yake mu'amala da shi cewa ubangiji tabaraka wataala ya kira dukkanin annabawa da sunayensu Allah duk ya faɗi waɗannan sunaye gayansu a cikin Al-Qur'ani
wa lam yukhalafu illa ya ayyuha rasul
amma shi ma aikin Allah ubangiji bai taba kiransa da wannan sunan bai ce ya Muhammadu ba taba ji ba shine ma'anar inna khatmal anbiya'i faqa arsalan biya'i kamar da Shehu Ibrahim yake faɗa eh cikamakin annabawan Muhammadu ya wuce dukkan manzannin Allah da me ya wuce su ma ya wuce su koda biya'i da ya ya unni da yadda duk Allah ya kira wa'annan annabawa da sunayen su gaya to shi ma aikin Allah Allah bai taba masa irin wannan kiran ba in kaji zai kira shi sai dai kaji ya ayyuhar rasul ya kai wannan manzo mai girma ko ballig ma unzila ilayka min rabbika in lam tafa'al ma ballagta risalati ya ayyuhan nabiyyu taqillaha ko ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal muddassir haka Allah yake kiransa amma bai kira shi da irin wancan suna ba alhamdulillah amin amin Allah ya ji kanmu Allah ya ji kan iyayenmu da iyayenmu da malumanmu da masoyanmu da ƴan uwanmu Allah ya sa mu gaba duniya lafiya malamanmu Allah ya saka musu alheri ya yi malamanmu da kuma dukkan addu'o'i mu da ibadun da zamu gabatar barka annabi sallallahu alaihi wasallam wannan gari ma Allah ya kara masa haske shugabannin mu Allah ya riko da hannayensu Allah ya musu jagora barka annabi sallallahu alaihi wasallam fatiha dai sai su fatiha uku bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wasaqin صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الخاتم لما فوق الصلاة وعلى آله وصحبه وسلم المستقيم وعلى آله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أقول لك والخاتم لما أسألك وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا الفاتح لما أقول لك والخاتم لما أسألك والحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق أجره وقضاء العظيم
يا رب بالذات وبالصفات فكن لنا في سائر نهارا صبر قلوبنا على الإيمان وتعجلنا لعمل الإحسان وانظر إلينا وانصر النسينا أدي وقوقنا وعد الدين وحملنا ذرية مباركة تكون لله بلا مشاركة وجاز أني كل من قد آسنا إلي من رب الجزاء الآسنا بالمصطفى الشفيع يوم المحشر خير الورى من قد هبي بالكوثر عليه صلى ربنا وسلم وفاق بلا خير لنا وأمم عليه صلى ربنا وسلم وفاق بلا خير لنا وأمم عليه صلى ربنا وسلم وفاق بلا خير لنا اللهم سمعنا سيدنا محمد الفاتح وقلك والخاتم بما سبقنا في الايك بالايك وناجينا إياك قدر يومك دار لازم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله